Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gunal tare nake Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 7 ga watan April na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka da kawai internet yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki da sanadi da ya fara aiki nan take kan Rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can. Dubban 'yan kasar Sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da kara tabarbarewar tattalin arzikinta. Kotun kolin kasar Pakistan ta dage zamanta jiya Laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada kura nuna rashin amincewa da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar na hambarar da Prime Minister Imran Khan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin kasar.
Kanar labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa al'ummomin jihar da Magaran ne suka koka kan matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi.
Mutane an wuni da azumi an kwana bakin bako mata da yara abin tausayi.
Kuma in kace babu ruwa ne yaro ko ruwa wallahi suka ba mu ka samu kudin tukun. Azumi a ruwan ruwa gaskiya akwai matsala wallahi.
Haka kuma zamu ji inda aka kwana game da shirin babban bankin duniya na bayar marasa karfi tallafin naira 5,500 a Najeriya.
Da kafin mu fara samun tallafi ina yin awara ragon kwano ina soyawa da Allah ya kawo wannan tallafi yanzu ina yin kwano guda har kwano biyu ma ina yi.
Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin tuna domin iyali sai kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka da kawai internet yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai sanadi da ya fara aiki nan take kan Rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na kasar da kuma auna kadarorin da 'ya'yan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su. Tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu za mu ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tattalin arziki don murƙushe Putin da kuma ƙara wari tattalin arzikin Rasha kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron ƙungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Sabon matakan a cewar fadar White House na ramuwar gayya ne kan zaluncin da aka yi wa farar hular Ukraine da ake zargin sojojin Rasha da aikatawa shi har da waɗanda aka gano a kwanakin nan Abuja da ke dab da babban birnin ƙasar Kiev. Sojojin Rasha sun janye daga yankin yayin da ta ƙara zafafa hare-hare kan biranen kudanci da gabashin Ukraine. Biden ya ce munanan hotuna daga Bucha inda aka bar matattun fararen hula a kan titina yayin da tsananin mugunta da rashin tausayi da aka bari duk duniya su gani kamar yadda ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na hukunta waɗanda suka aikata laifin. Rasha dai ta musanta kashe fararen hula a Bucha. Dubban 'yan kasar Sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da kara tabarbarewar tattalin arzikinta. Wannan dai shine na baya-bayan nan kokarin da ake na matsa lamba ga janar janar din da ke kan karagar mulki waɗanda mamayar su ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titinan kasar da ke neman mulkin farar hula. Yin mulkin da ya kawo na kasa ga kasar Sudan na damar zuwa komawa mulkin demokuraɗiyya bayan shekaru 30 na danniya da kuma wari ta da kasashen duniya suka yi ƙarƙashin shugaba Umar al-Bashir. Kasar ta Afirka da yana kan turba mai rauni ta demokuraɗiyya don bayan boran da al'ummar kasar da suka tilasta wa sojoji kawar da al-Bashir da gwamnatin Samitishin Islam a watan Afrilun 2019.
To na jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar da Magaran da ke jamhuriyar Nijar inda al'ummomi ke komawa wato ke kokawa game da matsanancin rashin ruwa da suka rike suna fama da shi a duk irin wannan lokaci da ake azumin watan Ramadan. To sai dai hukumar da alhakin raba ruwan yara ta yi a kanta ta ce matsalar wutar lantarki na taka rawa. Wakiliyarmu Tamar Abari ta haɗo mana da wannan rahoton.
A koda yaushe a daidai wannan lokaci ne ake fuskantar matsalar ruwan sha a nan jihar Damagaran wanda yanzu haka ya saka jama'a cikin kunci da tashin hankali.
Zara Ismail, wallahi wannan matsala ta ruwa ta kai mu wuya kina ma za a ce. Budo ɗaya 30 ake saida shi ko 40. Kai mai iyali ne ka sai jiya ruwan shi kabi na saya. Amma wannan abin dan Allah dan Annabi hukuma ta yi magana wannan matsalar ta ruwa ta ishe mu wa'ansu ko azumi bisi ba. Bisu da ruwan da za su yi tuwo suka wuni babu ruwan alwala. Rishin ruwan wannan ya kawo matsala
yau kwanan mu hudu ko guta daya bai zo ba to mun abin da ba mu mamaki shi shugaban gidan ruwan kun hira da shi bai kai ba sati biyu ya ce bala ba a samu ba irin wannan wahalar ruwan lalle ruwan ya ce kamar za a samu lokaci zuwa lokaci mutane an wuni da azumi an kwana bakin famfo mata da yara abin tausayi kuma
ka tashi babu ruwa ne idan muka roƙo wallahi irin wannan gaskiya ai ya dan nan ma suka ba muka samu kudi tukunni azumi a riga wurin ruwa gaskiya akwai matsala wallahi
zamu tsaya da ruwa shi sama da listas kenan duk wannan sa talaka hanyar yau kwanan mu biyu Allah ne shaida muna azumi babu ruwa a cikin garin ungwani babu dalili dan mu da wani in ga mai kuka amma gidan ruwa da mai amma zamu ci kone ruwa
to sai dai kamfanin gidan ruwa wato Sen mai alhakin wadata al'umma da ruwan sha a ta bakin babban daraktan ta Iliya Mayau ta danganta wannan al'amari da rashin karfin wutar lantarki wanda shi ma a yan kwanakin nan sai a hankali
gaskiya abu ya zo lalle daidai lokacin da aka fara azumi kuma lokacin da ake neman ruwan nan duke kwanakin nan tunda dai azumi ya fara a nan cikin gari ma a ko ina ana ganin shi ana samun matsala ta tanincin huta akwai hutar baba bai ta ba mai tai kadan saboda menene tai kadan pampunan mu masu taso ruwa na gogo da arunguza da ganaram suna samun dan kanancin ta tana sabka tana hawa tana sabka ba ta tsaya wuri ba ta tsaya daidai da ake son ta
daga bangaren wutar lantarkin nan ma abin haka yake huni ake ana kwana karfin wuta yana ragewa shugaban kamfanin gidan wuta wato Nijelec ta nan jihar Damagaran Riba Gado yayi karin haske kamar haka
to abu ne da ya dauko asali tunda bisa da limit din namu na babban limit din namu layi na Nigeria garuruwan Nigeria da bisa wanga layi da muka ce na TCN jihar Maradi tawa da Zandar duka ciwo ga matsala ne muke tun kwanan azumi abin da ke haddasa shi mu muna hasashen shi amma don da mun samu mutane masu aiki da suna ga aiki bisa gare shi mutanen Najeriya da mutanen Nijelec don kuma muna samu nan zuwa kadan dai mu samu menene mawarin shi ya ciwo kan shi kuma in ba a samu ta wanda ya kamata mu ma ba ga son mu ne ba ko kadan
kowane mataki kamfanin nan sani ya dauka don rage ma al'umma radadin wannan matsala ta ruwa
nan an dauki mataki na raba ruwa deja tunda an wara tun jiya za a raba gari haka kamar biyu ko uku saboda kowa zan samu ruwa za mu hudo program din wanda muke kima da lastage saboda dai kowa zan samu ruwa cikin wannan lokacin da mutane su neman su kamar me
yanzu haka dai jama'a basu gamsu da dukkan bayanan da aka yi ba yayin da suke ganin akwai wata a ƙasa kullun dai sai a daidai wannan lokaci ne ake samun matsalar ruwa wato na shugowar watan azumin Ramadan Tamar Abari murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
to Allah kyauta a gaida Tamar Abari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labarin duniya
Amurka ta sanar da Laraba cewa tana tuhumar babban dan kasuwar Rasha Konstantin Malpiev da laifin karya takunkumi a cikin wata sanarwa da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar ana zargin Malpiev da yunkurin kaucewa takunkumin sayan kamfanonin yada labarai a Turai bayan takunkumin da Amurka ta kaka ba masa Malpiev yayi yunkurin kaucewa takunkumi ta hanyar amfani da hada baki da wasu wajen mallaka a asirce da gudanar da kafafen yada labarai a fadin nahiyar Turai kamar da Attorney General na Amurka Merrick Garland ya bayyana a cikin wani jawabi jiya Laraba ma'aikatar shari'a ta kuma ce sun kwace miliyoyin daloli da ke da nasaba da kaucewa takunkumin Yunkurin ya zo ne a ƙarƙashin sashen Crypto Capture na ma'aikatar shari'a wanda ake sa ran za ta bi ƙarin wasu kadarorin da ake rike da suna manyan 'yan kasuwar Rasha. Ƙwararrun allurar rigakafi suna taro don tattaunawa kan dabaru game da kamfe na ƙarin yin allurar COVID-19. Tambayoyi masu muhimmanci sun haɗa da sau nawa ya kamata a sabunta allurar rigakafin kamuwa da sabbin ƙwayoyin cutar da kuma su waye ya kamata su karɓa. Masu ba da shawara na hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ba za su yanke shawarar dagewa yayin taron da suka yi jiya Laraba ta bidiyo. amma kuma shawarar su za ta iya samar da tsarin da gwamnati za ta bi wajen yin allurar rigakafin a ƙarshen wannan shekara da kuma bayan haka. Jami'an hukumar FDA sun yi gargadin cewa raguwar tasirin maganin rigakafin wanda sabbin nau'uka da yanayin sanyi na iya haifar da hauhawar masu kamuwa a hunturu. Shugaban rigakafin na FDA ya ce yana da mahimmanci a fara tattaunawa kan tasirin sabunta allura a yanzu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta ce daga watan Yuni na wannan shekara za ta kammala wani tsari ya tallafa masu karamin karfi waɗanda ake baiwa naira 5,500 duk wata da rage ɗan talauci. Wanda gidaje miliyan 2 ne suka riga suka ci moriyar tsarin. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan tsarin yana tallafawa yawancin mata ne da ke rayuwa a karkara, kuma zuwa yanzu gidaje miliyan 2 ne suka riga suka amfana. Ana aiwatar da tsarin ne a ƙarƙashin ma'aikatar jin kai da bankin duniya. Jami'ar da ke jagorantar shirin, Halima Shehu, ta yi ƙarin haske.
To shi wannan tsari ai tsari ne wanda aka hada da a tare da banki na duniya. Tallafi suke bamu na kuɗi. Tsarin ya dauki mutane gajiyayyu kwarai da gaske, kuma muna ba fiye da gidaje miliyan 2 a duka jihohi 36 da kuma FCT. Yanzu dai wannan din wanda muke a kai zuwa tsakiyar wannan shekara zai kare, amma kuma bankin duniya ya kara fito da wani tsari saboda an gani an taka rawar gani. Yanzu wannan tsarin da suka fito da shi ma yanzu sun ce gidaje miliyan 10.2 za a rike.
Dan cikin waɗanda suka ci moriyar shirin, Hajara Alhassan mai awara ta tofa albarkacin bakin ta.
Da kafin mu fara samun tallafi ina yin awara rabin kwana, ina soyawa, ina zuwa yara suna fita da ni. Da Allah ya kawo wannan tallafi yanzu ina yin kwano guda, har kwano biyu ma ina yi. Kaga ma ranar Juma'a ina nika kwanon shan ruwa uku. Zan soya a kai masallacin Juma'a. Sannan kuma duk wasu matsaloli ina kawo mana da su.
To sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki Idris Danwanka yana mai ganin akwai abin dubawa a wannan shirin.
Na farko dai in ma gwamnatin Buhari ta bawa mutane wannan kudade tallafi, to ba lalle ne gwamnatin da za ta biyo bayan ta Buhari ta dore da hakan ba. Kuma duba da cewa gwamnatin ta sa lokacin ta ya kusa karewa, to gaskiyar magana ba lalle ne gwamnatin da za ta karba ko shugaban kasan da zai karba ya hakan ba. Ni a gani na kuma ma ga tattalin arziki kuskure ne, domin a kullum akan ka ba mutum kifi gara ka koya masa yadda zai yi su da kansa.
A shekara 2018 jimlar jihohi 19 ne aka gudanar da tsarin, yayin da shekara 2019 ya karu zuwa jihohi 24. A wannan shekara na 2022 ya zarce zuwa jihohi 36 da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a channel ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ta huiwa.
Na yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayen mu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba. A yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya? A yau dan talaka yana makaranta? Kashi 60 da wani abu na ƴaƴan mu suna kan titi.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun ba mata kashi 35 na guraben siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Kasar ta yi fatali da shi. Yau ma muna tare da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi. Jagora tattaunawar Madina Dauda ta tambayi barista Hassana abinda dokar ƙasa ta tanada dangane da batun ba mata mukamai, sai ta bayyana cewa
dokokin Najeriya, wato constitution ta Najeriya kenan, as amended ko shafi 34(1)(a) yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi, a dignifying mutum, dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah, kowa yana da daraja, ya kamata a darajanta kowa, ba wanda ya kamata a tauye mai yanci, ba wanda ya kamata a take shi. Kuma a cikin wannan dokan kasan, tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci, ko namiji ko na mace, kowa na da yanci. Kana da yanci ka tsaya takara, kana da yanci a zabe ka, kana da yanci ka zabe wani. So bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya, an hana su shugabanci a Najeriya, tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha, commissioner na jiha, har federal level. Bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba, domin kowa na da yanci.
To amma dai ba kaso ɗaya dai ba, 50-50 ko kuma 35 din da kuka nema yana da tsauri kila.
A'a, bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi, bata bayyana shi cewa a'a ga kaso, a'a ba. Ta ce kowa na da yanci, tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka, kowa na da yanci, ko namiji ko na mace. Mu kasan da ma muke nema ba mai yawa bane, 35 ne kawai muke nema cikin 100, mun bar muku 75. Ai ba zai gagara ba, amma a cikin 35 din ma mun bar musu 65. Amma a hakan ma soro suke ji, suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun fadi a kasan ba. Kuma ba haka bane, matan Najeriya an san mu da ladabi, an san mu da biyayya, an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata.
Balaraba Abdullahi, barin zo ga dai ki, akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku daidaito ne da maza. An fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko ƴanci ne na samun abin da ya kamace ku. Ya kike kallon abin?
To ai tsakani da Allah Hajiya, wannan magana ma ba gaskiya bace. Tun da dai muna da ƴanci, kuma an tabbatar da zamu yi, ai da suna da tunani su yi hakuri mana su ba wa matan wannan kaso 35 din, su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda barista ta faɗa a baya, ai mata kowa ya sani, mata da matasa su suke zaɓe, su ne suke zaɓe, kuma mu ne ƙashin bayan ma duk duniya, ba ma Najeriya ba. Su abin da yasa suke tunanin haka, suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu. A yanzu halin da muke ciki, ilimin ƴamace a Najeriya ya wuce inda duk ɗan namiji yake tunani. Su ko yanzu usake nanatawa, su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna riƙe da shi, ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa, balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa, upbringing ɗinsu, sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yanda za ta farfaɗo. Farfaɗo wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani. Na yi imani inda za a haƙura aka ba mata, su kansu mazan sai sun rusuna sun ce ashe abin haka yake. Kuma sannan abin da nake so ki sani, har yanzu suna nuna al'ada. Al'ada ta yi yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗan namiji a Najeriya, a Najeriya ma kuma a Arewa. Na tuna lokacin Hajiya Gambasawa ba, ai sai da aka kaita aka kulle ta, aka ci mata zarafi ba saboda komai ba, ai har ta mutu gida nawa ta mallaka. Ta fito ne tsakaninta da Allah. Na tuna illela dogon yaro, na tuna Hajiya Rabin Mato, duk abin da suka yi kenan. Kuma idan kika duba ƙasar Ghana, mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum. Saboda me? Saboda an san menene ya mace take da daraja, 70% akan ɗan namiji. Saboda haka ina mai tabbatar miki, su yi haƙuri kawai su ba wa mata wannan kaso. Mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi, a'a, mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasarmu, mu gyara Najeriya nan, mu gyara ƴaƴayenmu su taso. Ba mu da wani magana rauni, su yi haƙuri su ba mu taɓa mu gani, sannan a zo in an ce, kuma in sun ce a'a, bari koma kan magana barista, idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zaɓe ba.
saboda mu mata din zamu fito mu nuna cewa mu din da aka rena din mu ne masu zabe to sai kowa ya janye kansa
amma zai yiwu ba laraba
me yasa ba zai yiwu ba mu ba mutane bane ba da bazar mu suke rawa ba duk wani kashin bayan da namiji wanda aka san cewa yana nema ya ci gaba ai dole sai da ya bata jiya ai aka ce tace kashin bayan kowanne abu na duniya
ke kike wannan bayani ya zaki da waɗanda ke karban dunkulan magi da sabulu da ɗan kwabbai su je su sai da ƴancin su
ba sai da ƴanci bane hajiya ai wannan dan magin su gani suke yi tunda sun san cewa ba za a bada ƴancin ma ɗa macen tayi ba to gara ai an ce raba menene mugu da makami ya ba bashi da ita amma duk wata mata da kika ga ta karbi magi ko sabulu kowa ya san cewa tafi karfin magi tafi karfin sabulu
to amma kuma ai za ka samu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane
to ai shi da nake ga miki yanzu nan gaba kadan mu za mu fito da babban murya mu yi bore mu ga mata da karkara mu bazu mu matan ku daina fitowa zabe idan har su ba za su rata ba hannu su yadda cewa mata suna da ƴancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba kaso 35
barin da haka yake Hajiya Aisha yanzu a bisa waɗannan buƙatu naku mata yanzu kullun suke kwana a bakin kofin majalisar dokokin ƙasa akan cewa sai an canza waɗannan dokoki kina ganin wannan mataki hanya ne
hanya ne sosai ai shine demokradiya in aka hana maka ka zo kai yaki ko ba yakin takobi ba ba yakin bindiga ba da yaki da bakinka da kuma tsayawarka akan abin dagewarka kuma ina so in ƙara ta cewa ba mu ce ma wai ba za mu zabe ba mu muke zaben su ba ko to idan aka zo ba za mu zabe su ba kawai ba za mu zabe duk dan assembly da yake fada na riga na fada dan assembly da yake kan kujeran nan yayin hankali da kansu saboda ba za mu zabe su ba in dai ba sun zauna sun yi na'am ba to ba za su karbe su ba kuma ina son matan Najeriya su tsaya akan kafan su cewa yanda maza suke da karfi da ƴanci da menene akan kafan nan wai sunanta Najeriya su ma matan suna da shi
to ba ku da kudin da maza ke da su Hajiya
ya za ku ta inda zaki gane kenan su kansu mazan namu kudin gare su ne in da ake yin kudin banda harkan gwamnati ai duk saboda rashin amfani da kwakwalwa din ko da ba a zauna an yi amfani da kwakwalwan kowa ba sai kwakwalwan namiji ai waɗannan da suke nan sun fi kashi 10 na mutanen Najeriya na mazan Najeriya wanda suke a assembly da suke shugabanci sun kai kashi 10 mazan da suke Najeriya ba su kai ba so tunanin su ne saboda su suka tattare da tattalin arzikin kasar da mulki ne suka tattare a hannun su kuma ba sa son wani ya shigo ko ta ina ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba ayyau dan talaka yana samun aiki a Najeriya ayyau dan talaka yana makaranta kashi 60 da wani abu na ƴaƴan mu suna kan titi saboda harkan mulkin su kokwalwan su kenan ayyau kashi 80 dan Najeriya yana cikin matsananciyan fataran da ake cewa below subsistence level saboda tunanin su harkan mulkin su kenan suka nuna iyawan su kenan ayyau dan Najeriya ba zai iya fita daga wannan kauye zuwa kauye ba saboda ba shi da tsaro saboda kwakwalwan su tunanin su da wannan shine aikin su da suke kasa mai arziki irin Najeriya an jata an maida ita ko kasar da bata da komai saboda tunanin su da mulkin su kuma ba su kashi 10 ba
kadan kenan daga dogon bayanin da Hajiya Aisha Ismail ta yi a wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin dalilan da matan ke ganin ƴan majalisa da maza suka mamaye suka yi sanadin kin amincewa da dokar kafin nan a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jimbi Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to wannan haka yake yanzu kuma sai karatun alqur'ani mai girma
Assalamu alaikum sunana Annabi Abdullahi Isa daga makarantar Minhajul Islam Hero Kano Gombe Bismillahir Rahmanir Rahim Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم دوانا قوم كزوغ شر منك أرشيف لاباري أتكيشي
Amurka da kawayenta ne yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai sanadi da ya fara aiki nan take kan Rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasar da kuma auna kadarorin da ƴaƴan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu za mu ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tattalin arziki don murƙushe Putin da kuma ƙara wari tattalin arzikin Rasha kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron kungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Dubban 'yan kasar Sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da ya jefa kasar cikin rudanin siyasa tare da ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Wannan dai shi ne na baya-bayan na ƙoƙarin da ake na matsa lamba ga janar-janar ɗin da ke kan karagar mulki. Waɗanda mamayarsu ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titinan ƙasar da ke neman mulkin farahula. Kotun kolin ƙasar Pakistan ta ɗage zamanta jiya Laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada ƙuri'a nuna rashin amincewa da 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar na hamɓarar da Prime Minister Imran Khan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kotun kolin mai alƙalai biyar a ƙarƙashin alƙalin alƙalai Umar Atta Bandial za su koma zama a yau Alhamis. Lokacin da ake ganin za a kammala shari'ar da bayyana yanke hukunci. Amurka ta sanar jiya Laraba cewa tana tuhumar babban ɗan kasuwar Rasha, Konstantin Malpiev, da laifin karya takunkumi. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar, ana zargin Malpiev da yunkurin kaucewa takunkumin sayen kamfanonin yaɗa labarai a Turai. Bayan takunkumin da Amurka ta kaka ba masa, Malpiev ya yi yunkurin kaucewa takunkumi ta hanyar amfani da haɗa baki da wasu wajen mallaka a asirce da gudanar da kafafen yaɗa labarai a faɗin nahiyar Turai, kamar da Attorney General na Amurka Merrick Garland ya bayyana a cikin wani jawabi jiya Laraba.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sabo ke nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata, za ku iya samun su a duniyar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfi da Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.